kake magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lal FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu a kodayaushe a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Yau Asabar 1 ga watan Janairu na shekarar 2019, Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To masu sauraro, da fatan za a mana akwa mun samu tangardan na'ura, amma idan komai daidaita za mu kawo muku shirin kamar yadda ya gabata. To a cikin shirin yau za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania na shirin kai ziyara aiki a Burtaniya a mako mai zuwa. China ta ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin Amurka da kuɗinsu ya kai biliyoyin daloli. Sannan za ku ji cewa 'yan sanda a nan Amurka sun bayyana sunan ɗan bindigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a jihar Virginia da ke nan Amurka.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta dakatar da soke kungiyar direbobin matuƙa motoci ta NURTW. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyara aiki a Burtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. Wannan dai ba shi ne karan farko da Trump zai kai ziyara a ƙasar ta Burtaniya ba. A watan Yulin bara ya kai ziyara aiki wacce ba a yi wani biki ba. Bisa tsari, ziyarar aiki makamanciyar wannan a Burtaniya na gudana ne bisa gayyatar Sarauniya Elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta ba ta shawarar miƙa goron gayyatar. Tunda da shugaba Trump ya hau karagan mulki a shekarar 2017 aka miƙa mai goron gayyata, amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro sai aka taɗaga ziyarar. Fadar White House ta ce wannan ziyarar za ta ƙara nuna danƙon zumuncin da ke tsakanin Burtaniya da Amurka. Akalla shugabannin Amurka 12 suka kai ziyarar Burtaniya, amma 2 daga cikinsu ne kaɗai suka kai ziyarar aiki. Wato George W. Bush wanda ya kai ziyara a shekarar 2003 da kuma Barack Obama da ya kai ziyararsa a shekarar 2011. A yau Asabar, China ta ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin Amurka da kuɗinsu ya kai biliyoyin daloli, yayin da take ƙoƙarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba. Masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da Amurka da wasu kamfanonin ƙasashen waje kan yadda suka yanke hulɗar kasuwanci da kamfanin sadarwa na Huawei. Ministan harkokin kasuwancin ƙasar China Gao Fen ya ce China ta yanke shawarar ɗaukan wannan mataki ne domin ta fitar da sunayen kamfanonin da ba za a iya dogaro da su ba, da zimmar kare ka'idojin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma yaƙar masu ɗabi'ar cinyedu a harkokin kasuwancin duniya. A halin da ake ciki, adadin kudaden kayayyakin Amurka da China ta ƙara haraji a kansu sun kai dala biliyan 60, wato da kashi 5-25. Matakin da har ila yau ta ce martani ne kan kayayyakinta da Amurka ta ƙara kudaden haraji waɗanda suka kai na dala biliyan 200. Shugaban ƙungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta amince da buƙatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar neman zaman lafiya da ake yi gaba. Wato tsakanin ɓangarori biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da juna a ƙasar ta Afghanistan. Hibbatullah Akhundzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi, yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan ƙarmar sallah. Ƙungiyar ta Taliban ta nace cewa ba za ta daina kai hare-hare ba, kuma ba za ta hau teburin tattaunawa ba har sai dakarun da Amurka ke jagoranta sun fice daga ƙasar, lamarin da ke ci gaba da kawo cikas kan yunkurin sasanta wannan rikici. irin rawar da kungiyar ta Taliban take neman Amurka ta taka a wajen sasanta wannan rikici bisa bukatar da shugaban na Taliban ya mika mata shine Amurkan ta zama ebba romu ta kuma zama mai zurfin tunani da fahimtar lamari kafin ta dauki kowane irin mataki. Hukumomi a Washington sun ce masu shiga tsakani a cikin rikicin na Afghanistan wadanda jakada na musamman kan rikicin kasar Zalme Khalilzad ke jagoranta sun riga sun cimma matsaya da kungiyar ta Taliban kan tsarin da za a bi wajen janyewar dakarun daga kasar. Suna masu cewa ana ta bangaren ita kuma kungiyar ta Taliban za ta bada tabbacin cewa za ta hana 'yan ta'adda amfani da yankin kasar ta Taliban wajen kai hare-hare akan wasu kasashe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sanda a jihar Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harba mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Craddock, mai shekaru 40 da haihuwa. Sun kuma ce daga wannan lokaci da suka bayyana sunan nasa ba za su sake ambatarsa ba. Rahotanni sun bayyana dan bindigar a matsayin ma'aikaci a wani ginin gwamnati wanda ke cike da fushi. Ya kuma harba mutum 12 ne a yankin Virginia Beach da ke bakin teku, inda shi ma daga bayan 'yan sanda suka harbe shi. Shugaban 'yan sandan yankin James Severa kenan yake cewa dan bindigar ya shiga cikin ginin ne dauke da bindigar hannu nau'in da ake kira caliber 45 ya kuma harba mutanen. Shugaban 'yan sandan ya kwatanta dan bindigar a matsayin ma'aikaci da ke cike da fushi ko kuma aka bata wa rai. Sai dai bai yi wani karin bayani ba kan wannan hari, amma ya ce a yanzu haka ana kan bincike duk da cewa sun fahimci shi kadai ya kitsa wannan hari. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta kwashe masu gudun hijira da masu neman mafaka 149 daga Tripoli, wato babban birnin kasar Libya mai fama da tashin hankali, inda ta kai su kasar Italiya domin kare rayukansu. Aika 'yan gudun hijirar wani matsuguni ne da ke wajen babban birnin Roma a ƙarshen makon nan. Sun kuma fito ne daga ƙasashen Eritrea, Somalia, Sudan da kuma Habasha. Daga cikinsu akwai ƙananan yara 65, sannan 13 daga cikinsu ba su kai shekara ɗaya ba, a cewar hukumar UNHCR mai kula da 'yan gudun hijirar. Su dai 'yan gudun hijirar sun kwashe watanni cikin wani yanayi na tashin hankali a wani wuri da aka ajiye su a birnin na Tripoli. Hakan ya sa hukumar ta haɗa kai da hukumomin Libya da ke ƙasar Italiya, aka kwashe su zuwa mafakar da ke Italiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau masu sauraro da fatan za ku gafarce mu a farkon shirin namu mun dan samu tangardan na'ura. A cikin rahoton da muke da shi a yau a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, gwamnatin jihar ta dakatar tare da soke kungiyar direbobi matuka motoci ta NURTW. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan na dauke da rahoton.
Gwamnatin jihar Oyo ta soke tare da hana aikace-aikacen kungiyar direbobin matuka motoci NURTW a takaice a fadin jihar Oyo har abinda hali yayi. Kana za ta kula da harkokin kungiyar a tashoshin motar da ke fadin jihar Oyo. Babban jami'i a fadar gwamnatin jihar Oyo, Chief BC Ilakane, ya bada sanarwar soke kungiyar masu tuka motoci ta jihar Oyo a madadin gwamnan jihar Oyo injiniya Sai Makinde.
We have resolved to proscribe the National Union of Road Transport Workers, NURTW. All activities of the union remain illegal henceforth, and we urge the people of the state to go about their lawful duties.
Gwamna Sai Makinde ya ce bayan tattaunawa da jami'an tsaro da ke da ruwa da tsaki a harkokin tsaro sun amince su soke kungiyar matuka motoci NURTW kuma dukkan ayyukansu da harkokinsu an hana. Sannan sun buƙaci jama'ar jihar Oyo da su ci gaba da harkokinsu kamar yadda doka ta tanada. Gwamna Makinde ya jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da samar da dawwammamen zama zaman lafiya a tsakanin jama'ar jihar Oyo. To menene ra'ayoyin jama'ar jihar Oyo a game da wannan matakin gwamnatin jihar Oyo na soke kungiyar masu tuka motoci NURTW?
Alaysa mai da 1000 sabo mun ji daji hana su saboda mu talakawa incin mu a samu zaman lafiya sai kuma a samu titi mai kyau a samu ruwa a samu wuta da asibiti shine aya talaka ke so
me yasa kace gaji dadin hana union
to lokacin shugaban da ya bar mulki a jira a jumabi shine so a kosoro da zaman lafiya amma wannan gwamnati da ya shigo yanzu shi ma yayin da ka amma a jumabi da yi shi zaman lafiya an gare Oyo state saboda su wannan motoci ne kawai ba sai da gima ne har sai kace mutum a duka mutum sai ka aikatawa ina kashe mutane saboda haka gwamnati da ya hana su mun ji dadi Allah
sunana manu ga dan PDP anan kara akin yale kanisi diko waldi birnin kabi wallahi wannan hana yan union ba ji dadi ne ba domin ai yan union mutane ne waɗanda muna tare da su kuma mu sune muna unhwani kwarai da gaske suna samu abin suka ce yadda iyale su idan hana union ai wato an so a tada wani aiki kuma wanda muka wuce na ta'addanci inda za su shiga cikin wani hali na neman ma iyale su abinci wannan bai dace ba matasa ne waɗanda yan hana su ni za su yi kenan za su yi sata ne za su komo suna yin ta'addanci kaga wannan bai dace ba gaskiya ban ji dadi ba na bakin cikin wannan hana yan union rai anan jihar Oyo
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayi motun ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na daunan ku wani yana da huna goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifan duka Allah na daunan ku.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 11 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. To yau za a ji ansar tambayar su Adamu Aliyu daga Maiduguri da Abdul Kadir Kangiwa da sauran masu sauraron mu da dama da ke son sanin asalin Fulani da yadda suka fi yawa yanzu da kuma dalilin hakan. To idan masu tambayar na saurare ga amsoshin da wakilinmu Nasir Adamu Ilkaya ya samu kwanan baya daga wani masanin tarihin Fulani da ke garin Gombe mai suna Musa Yola wanda ya ce
ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani don kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani akwai Ba'awa, akwai Mbawan Koyi, akwai Sulubawa, akwai anan a Najeriya za ka samu akwai masu Fulani da ka ce aku, akwai Sukur, akwai Sulubawa, akwai Ba'awa. To wannan duk dangogi ne Fulani daban-daban duk a Najeriya suke a arewacin Najeriya din nan. Dan haka kaga wata kila su kabilu kadan ne suke a wani bangare. Binda ake faɗa cewa Hausa Fulani, ai Fulani ne suka zo zama Hausawa. Hausa kai Hausawa ne to asalin su, suna da kabilun su Gobirawa, Agalawa, Kusumbawa, sune ba su da yare sai Hausa. Amma sauran duka jiya aka yi kamar Hausa, kar sautan kar sautan ba tun Hausa ba Fulani bane. To ai na Fulani suke da sarautu inda suke da shi a Najeriya. Tutoji 12 ai an tagaita in ba ka sun kai 30. In ka koma da su jama'a da zon su kata mu zon wanda ba sa su a tunan lissafi ba. Dan haka kaga baban da suke kai Najeriya gaskiyar magana in yawan Fulani ne. Kuma duk da ma'an yanke Najeriya duk ma adama gaba daya adawan kamar ake fara duk Fulani ne. Da kuma daga asusun su daga Najeriya ne shekaru kusan zuwan da sanin aka yanke su ba wanda kai Najeriya. Dai ma abin da faɗa maka kaɗan bai fi kasi ɗaya bisa uku na kabilun Fulani ba na gaya maka wannan da faɗan nan. Kuma muna da wasu a kabila, wasu a wani wuri za su iya fada wanda ko kabilu ka biyar na kabilun Fulani ne ko mu Fulani masu kiwo a jeji ba fa ba fadi ko daya daga ciki ba to dan haka ban yi tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da Fulani ni a fahimta ta dai wanda kai Najeriya
akwai Fulanin nan a jamhuriyar Niger na tuba yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba Fulani ne amma daga Sudan yake na tuba zuwa Senegal ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da Fulanci duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan Najeriya suka je ko ko su ma asalin mutanen can ne
a asalin Fulanin gaba na Najeriya amma ai daga Futatoro suke Futatoro kuma daga kasar ya haɗu da Silinga Tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce Bajjo Mango aka haife ta ita ta kai haifan Fulani lokacin da Uguba ya zo ɗan Masi wanda ya zo ya soma haifan Fulani a wannan wuraren su ne Fulani na dingongin suka tsallako suka shiga Najeriya da suka soma faɗa zai da suka yi yawa dama cakatan suka da abinda suka basu malanke ne suka basu a Silinga da sauransu amma Fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga Najeriya
oh wannan Futatoro din na mana karin bayani mu fahimci me Futatoro ne
Futatoro gari ne gari Futatoro din nan lokacin da su baje mango da wannan masu Agoba ya zo a tarihin da wazirin Zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wace aka tafi Bajjo Mango Bajjo Mango ita din nan da aka aura su da ta haifi yara guda hudu suka soma Fulatanci da Robroba da Uyo da Manasi na manta sunan da su hudu suka fara yin Fulatanci nan ne ko an sami asalin Fulani kuma abinda yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba ai yagi ba suka bi addinin musulunci sai Uguba sai dalili abinda wannan Waziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka ina gina shi ba
Waziri Junaidu wani marubuci ne
na Sokoto
eh wani Sokoto
eh Waziri Junaidu Sokoto Waziri Junaidu Sokoto sai rubuta littafi sai rubuta Bajjo Mango ita ce aka aura Uguba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin yanzu za a faɗi ko da dangin Fulani wanda ya haife su su ne wa'annan da suka zo ma faɗa sunan wa'annan kakanninsu da aka aurar da Bajjo Mango suna sunan yarensu Wakuru su ne da suka samu suka yi yawa aka yaba suka so ma faɗa da wannan kawunansu asalin uwarsu su ne so watsewansu wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya.
Uguba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin?
Nasi ana faɗa cewa sai Uguba ɗan Nasi yana cikin zuwa Annabi Ibrahim daga Bagadada.
Shi ne ya taho wajajen ƙasar Mali a nan ne aka wannan garin Futatoro
da nan da ke. To a Futatoro ne zauna sarkin sai ya so Bajjo Mango ya aura ya so ma haifan Fulani. So yaran guda huɗu suka so ma Fulatanci abinda wajen zuwa da rubuta ni ba ne Musa ya faɗa ba.
Kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin
Najeriya. Suka yawa a can suka soma faɗa da asalin wa'ancan da aka samu su Kuro ɗin Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazo suka faɗa suka bazo suka faɗa duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da yin zuwansu Najeriya. Suka zauna daiwa daga cikinsu ba su ta biya su ne zaman su a Kamaru da nan ɗin da duka.
Kuma wasu Fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dab da ma Abuja wajajen yankin Kefi din nan da ƙauyukan da suke zagaye da nan ga su nan Fulani ne har da shanunsu amma ba sa jin Fulatancin ko guda ɗaya su kuma wani dangi ne waɗannan
a'a su wani suka ɓatar da su mutane kamar sun luɓa wani ga su nan masu bokulu ne suna nan sun luɓa wani amma ba sa jin Fulatancin don zaman ƙasar Hausa yanzu ko kuwa nan Gombe da muke magana yanzu ɗin nan wajigida kake ji ana Fulatancin da sarkin Gombe yana jawabi. Kowane tari da Fulatanci ke da mutane tuddu suna Fulatanci sarakunan suka daina yin Fulatanci siyasa da talakawa ma suka yadda Fulatanci a dama wanda yake ciniki yake da kuma hudan da Fulatanci ke da siyasa har yanzu har kabilunsu suna jin Fulatanci ciniki da Fulatanci yake wanda zai kawo haka
ba shakka na Alhaji Musa Yola na je kwanaki nan Mambila a nan Guroje inda na samu wasu ma Arab shiwa ne amma Fulancin suke sai ka dauka duka ma Fulani ne
a'a amma an Guroje ba mutanen su Fulani ne wa'anda suka daga da Yobe din nan bayan su suka zauna an Guroje na san zauna an Guroje su ne akwai kuma Rahaji akwai Geroji akwai kai na madalmin su ne suke mamida kuma mamila har suke tun da suke nan 1960 da naje mamila lokacin kowa da filin gonansa iyakacin sa samun sa shi kare ba su shiga sanin wani ba Arabsuwa ba da Fulani ne.
Alayi Musa Bello, ko wani abu da ake cewa ko Fulani kuna da shi shine duk da an ce ba kwa yadda da rai ne, amma kuma ba kwa manta gaba. Wato ma na yan muku ni laifi sai kun ko bayan shekara nawa ne sai kun rama, me zaka ce kan wannan?
Wannan hali nan adam ne, bai kamata dan adam ya sanar mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa, in an su an munana masa kada ya manta da an munana masa, ba daidai bane dan adam ya manta haka. Allah ne ya mana haka duka, duk wani mun ya zama jaki kenan, in ma an kyautata masa zai mantawa da kyauta, kuma an cuce zai manta da an cutar da shi dole. Kuma Allah ma kace wai an cuce ka ko karama ko gudu abin da aka cuce ka, sai amma inda kai hakuri shi yafi.
Alhaji Musa, kamar na tabo ka har hulatancin da kake fara taso ne ai?
Eh, ba haka bane, daidai ne ayin fadi haka, dan gaba daya fulatani bai kamata ya manta da abin da aka masa ba. Duk mutumin da yake mantawa abin da aka masa, duk abin da aka yi masa, duk abin da aka cutar da shi, ya manta to ya zama dabba.
Ai haka ne, kusa da ƙarshen wannan zantawa, ko wata al'ada ta Fulani ta Fulaku da ake magana, da an san Fulani mutane ne masu jin kunya, masu kawaici, amma yanzu sai ka ga an samu matsaloli, wasu yaran Fulani har ana samun cikin waɗanda suke ma sace mutane har da fashi da makami ma, sai ka samu akwai Fulani a
ciki. Ba dan lokaci ya ƙara, zan gaya maka duk in kai sata ba a nan ba a Najeriya ba, in ba mai ƙarfin zuciya sai ya sata, sai su yi sata bairo, amma sata tsare hanyar a fata, in ba Fulani ba zai yi. Kana sa kwanda zai yi a Najeriya nan sai ba Fulani ko ana so ko a su suke yi, mu dan Fulani nan su suke yi. Fulani akwai na zaure, akwai na jeji, cutar da su aka yi, aka kare su hannunsu, dama su hannun suka sani me za su yi to bayansa, da mai aka saka musu, dole an sai cutan sai inta aka yi wallahi. Kuma rufin kunyan da kake suke yi dacen ba Fulani ba, Fulani ba ka taba zan Fulani yana ci abinci a kasuwa, banda yanzu zaman da aka kawo yau. Ko fura akwai zaurukan da ake zuwa safura, ko da kun da Bahaushe ma da furan a zaura ake kai masa. To amma gaga yanzu an zama kara zube, an yada al'ada, an yada addini, an yada komai, an koma an kama abinda ba a sani ba.
Akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau aka yi su zuwa nan gaba.
Yana da wuya ainihin, sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mu da ƙasa ma ƙasanmu ne dukanmu. Mun mai da ƙasan muna zaune kawai kaman ka zo kai loji ne za ka wuce. Kuma Najeriya ita ce kasar mu, bamu da wata kasa banda wannan kasar, amma haka ba ma kishin kasar sai kanmu. Duk wanda ya zo din abin da suke mutane tunaninsa da matarsa, yan uwansa ma ba ransu da su, ba haka muke ba?
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola da ya bamu tarihin Fulani, da wakilinmu a Abuja Nasir Adamu Ilkaya, da Salamun Abu wanda ya haɗa mana sautin, da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da matashi ɗan kishin ƙasa daga jihar Barnar Najeriya, inda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa, don Allah ku miƙa min saƙona zuwa ga ƴan uwana matasa masu shan abubuwan maye ranar sallah, wai kawai don su nuna farin cikin su a wannan rana. Sanin kanmu ne amfani da kayan maye yayin da ake shagulgulan sallah ko wani biki, ba zai hana Ubangiji ya yi fushi da mu ba. Me zai hana mu nuna wa Allah farin cikinmu ta wata hanyar da ta dace? Wasiƙar mu ta gaba ta fito daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwar ƙungiyar muryar talaka, inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna fata shugaban ƙasa da muƙarraban shi za su ƙara jan talakawan ƙasa a jiki ta hanyar kyautata musu kamar yadda ya shugaban ƙasa Zahra Buhari ta buƙaci hakan a shafinta na sadarwa. Saƙonmu na ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya, birnin Kebbi, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, da kuma shugaban ƙungiya na jihar Kebbi Alhaji Hamza Galadima, birnin Kebbi, inda suka ce muna kira ga 'yan siyasar ƙasarmu, musamman 'yan siyasar nan da suka ɗauki siyasa a matsayin ko a mutu ko a yi rai, da su gane cewa Allah ne kaɗai ka iya bayar da mulki ga wanda yake so kuma a lokacin da ya ga dama. Kamar hukuncin da Kotun Kolin Tarayyar Najeriya ta yanke, wanda ya baiwa Dr. Bello Mutawalle mulkin jihar Zamfara cikin ruwan sanyi ba tare da tada jijiyoyin wuya ba. Yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadan ga nasihar malamai.
Sunana Muaz Ishaq Muhammad Bodija Ibadan. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim sallallahu wa sallam alayhi. Alhamdulillah, magana dangane da azumi musamman waɗannan kwanaki 10 da muke ciki waɗanda suka rage. Waɗannan kwanaki 10 gaskiyar magana mutane su kimanta su kamar yanda Allah subhanahu wata'ala ya kimanta su. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi cewa lallai Allah madaukakin sarki yana gafarta wa wasu bayinsa ya yanta su daga wuta zuwa gidan aljanna tun daga farkon Ramadana har zuwa wannan kwana 20 din su wuce. Amma idan wannan kwana 10 suka shigo, to yana ninka abin duk mutanen da yayi gafara da rahama a farkon azumi zuwa kwana 20 din nan, to zai ninka adadin su a wannan tsakiyar kwana 10 da ya rage. Da haka kenan, kaga da zaka yi ibada a kwana 20 din nan, to wannan kwana 10 zaka samu daraja da lada na kamar kai ibada a kwana 20 din ne gaba. To dan haka waɗannan kwanaki 10 kwanaki ne masu kima masu daraja. Kuma alqur'ani Allah ya gaya mana cewa inna anzalahu fi lailatul qadr, lalle mu mun saukar da wannan alqur'ani ne a dare na lailatul qadr, wanda wannan dare lailatul qadari a cikin waɗannan kwanaki 10 yake. Kuma sannan Allah ya gaya mana cikin wannan daren anan ne ake budget na abubuwan kaddara da za ta samu bayi na shekara guda, domin Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna fa'ilin. Allah ya ce cikin wannan dare ake rarrabe al'amuran Ubangiji mai hikima, da haka duk abin da zai samu bayi na alkhairi da abin da zai same su na shari a wannan kwanan ake sabunta shi. To muna fatan Allah ya tabbatar mana da alkhairi, Allah kuma ya bamu ikon aikata aikon alkhairi cikin sa ya karba mana. Karshe kuma dangane da abin da ya shafi zumunta, sadar da zumunci. Sadar da zumunci bangare biyu ne. Ana buƙatar ƴan uwa mu rika sadar da zumunci mu ta hanyar zuwa mu ziyarci ƴan uwan mu, na biyu kuma ta hanyar mu rika dauka muna bayarwa, domin wannan abu biyu sune zumunta. Assalamu alaikum.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyara aiki a Burtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. Wannan dai ba shi ne karan farko da Trump zai kai ziyara a ƙasar ta Burtaniya ba. A watan Yulin bara ya kai wata ziyarar aiki wacce ba a yi wani biki ba. Bisa tsari, ziyarar aiki makamanciyar wannan a Burtaniya na gudana ne bisa gayyatar sarauniya Elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta ba ta shawarar miƙa goron gayyatar. Tun dai da shugaba Trump ya hau karagar mulki a shekarar 2017 aka miƙa mai goron gayyata, amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro aka yi ta ɗagawa. A yau Asabar, China ta ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin Amurka da kuɗinsu ya kai biliyoyin daloli, yayin da take ƙoƙarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba. Masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da Amurka da wasu kamfanonin ƙasashen waje kan yadda suka yanke hulɗar kasuwanci da kamfanin sadarwa na Huawei. Shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta amince da bukatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar zaman lafiya da ake yi gaba, wato tsakanin bangarori biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da junansu a Afghanistan. Hibatullah Akunzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan karamar sallah. Kungiyar ta Taliban ta nace cewa ba za ta daina kai hare-hare ba, kuma ba za ta hau teburin tattaunawa ba har sai dakarun da Amurka ke jagoranta sun fice daga kasar, lamarin da ke ci gaba da kawo cikas kan yankurin sasanta wannan rikici. Yan sanda a Jaff, Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Craddock mai shekaru 40 da haihuwa. Sun kuma ce daga wannan lokaci ba za su sake bayyana sunansa ba. Rotani sun bayyana dan bindigar a matsayin ma'aikaci a wani ginin gwamnati wanda ke cike da fushi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyanmu na yau Vitek Zanga-Zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya.
Afrique avec la meilleure musique.